Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallan rubarka bai asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 10 ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Maryam da kanan labarai.
Wasu 'yan bindiga kan babur sun kashe wasu 'yan yawon bude ido daga kasar Faransa su shida tare da mai jagorantarsu da kuma direbansa a jiya Lahadi a jamhuriyar Niger. Shugabannin kasashen duniya sun amince za su samar da gagarumin tallafi ga kasar Lebanon don taimaka mata farfadowa daga babbar fashewar da ta faru a birnin Beirut a makon da ya gabata. Duk da kokarin da 'yan adawa suka yi, shugaban Belarus Alexander Lukashenko mai mulkin kama karya na gab da lashe zaben shugaban kasa karo na 6 a jere.
Kanan labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga a jamhuriyar Niger sun hallaka Faransawa 'yan yawon bude ido da wasu 'yan rakiyansu 'yan jamhuriyar Niger a jiya Lahadi a garin Kure da ke kudu maso gabashin birnin Yamai. Sai dai wasu 'yan kasan sun bayyana al'ajabinsu a kan wannan harin.
Akwai Amurka, akwai Alman, akwai Faransai, akwai 'yan Italiya, kuma suka ce suna da jirage masu tashi angulu ƙanana da a kilo 100 suna ga abu. Me yasa ba su ga abubuwan da ake yi ba?
A yau Litinin ne kuma ake bude makarantun sakandare a jihar Kano domin ɗaliban da ke kammala karatu su shirya tinkarin rubuta jarrabawan ƙarshe ta WAEC da kuma takwarata ta NECO. Hukumomin na jihar Kano sun tabbatar da matakai kamar haka.
Mu a Kano muna da santoci wanda za a rubuta wannan jarabawa ta WAEC guda 538. Waɗannan su ne makarantu wanda suke da ɗalibai wanda za su rubuta jarabawa.
Bayan haka kuma gwamnonin shiyar Arewa maso gabashin Najeriya sun yi kira ga gwamnatin tarayya da ta kwace aikin kwangilar hanya a wajen waɗanda suka gaza ci gaba da ayyukan. Bayan haka Sarfilu Hashim Gumal zai shigo mana da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Maryam Dauda ga cikakkun labaran. Wasu 'yan bindiga kan babur sun kashe wasu 'yan yawon bude ido daga kasar Faransa su shida tare da mai jagorantarsu da kuma direbansu a jiya Lahadi a wani wuri da ke kudu maso yammacin jamhuriyar Niger, inda ke mazaunin raƙuman dawa na ƙarshe a yankin na yammacin Afirka a cewar jami'ai. Ana kyautata zaton wannan shine hari na farko irinsa akan masu yawon bude ido daga kasashen yammacin duniya a yankin, wato sanannen wuri da masu yawon bude ido ke zuwa a yankin da Faransa ta yi wa mulkin mallaka gami da kuma raƙuman dawan Niger da ke yankin. Mutum 8 suka mutu, 2 daga cikinsu 'yan Niger ne, ɗaya mai jagorantar masu yawon bude idon, ɗayan kuma direba, yayin da sauran mutanen 6 'yan ƙasar Faransa ne. Abinda gwamnan jihar Talabiri ya faɗawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Muna gudanar da bincike akan lamarin, za mu ba ku ƙarin bayani nan gaba, a cewar Tijjani Ibrahim Katilla, ba tare da bayyana waɗanda suka kai harin ba. A jiya Lahadi, shugabannin kasashen duniya suka amince za su samar da gagarumin tallafi ga kasar Lebanon don taimaka mata farfadowa daga babbar fashewar da ta faru a birnin Beirut a makon da ya gabata, amma ba su faɗi yawan kuɗin da za su tura wa kasar ba. Shugabannin da suka gana ta bidiyo a yanar gizo bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kira taron sun ce taimakon zai kasance a kan lokaci kuma isasshe don bukatun jama'ar Lebanon, kuma kai tsaye za a tura wa al'ummar kasar yadda ya kamata kuma ta yadda kowa zai san yadda aka yi rabon. Shugabannin manyan kasashen sun jaddada mahimmancin adalci da bayyana yadda aka raba tallafin agajin, saboda nuna shakkar turawa gwamnatin tallafin da 'yan Lebanon da yawa ke gani tana cike da ayyukan rashawa, kuma ana bayyana damuwa game da karfin da Iran ke da shi a kungiyar Hezbollah ta 'yan Shi'a. Macron, wanda ya kai ziyara Beirut ranar Alhamis din da ta gabata, ya faɗa a jawabinsa na buɗe taron da aka yi ta bidiyo cewa kasashen da za su ba da tallafin na buƙatar kawar da bambance-bambancen su don taimakawa jama'ar Lebanon, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ce za ta shirya yadda za a raba tallafin. Duk da kokarin da 'yan adawa suka yi, shugaban Belarus Alexander Lukashenko mai mulkin kama karya na gab da lashe zaben shugaban kasa karo na 6 a jere. Ra'ayoyin waɗanda suka kada kura'a da kuma hukumar zaben kasar na nuna cewa Lukashenko ke da kusan kashi 80 cikin 100 na kuri'un da aka kada, kuma sun ce abokiyar adawarsa daya wadda ta fafata da shi sosai Svetlana Tikhanovskaya ta samu kashi 7 cikin 100 na kur'un an ba da rahoton cewa masu kada kura'a da yawa sun yi zaben hotunan yan zabe da suka ja layi don kada kura'a sun nuna mutane kalilan ne suka sanya takunkumin rufe hanci da baki Lukashenko ya sha yin watsi da batun coronavirus a matsayin shirme kuma kusan babu wani mataki da ya dauka don dakile yaduwar cutar daya daga cikin batutuwan da suka janyo gagarumar adawa a zaben Lukashenko ya kuma yi alƙawarin cewa zai dauki mataki sosai akan masu zanga-zangar bayan zabe
to kafin majinta sake dawowa da wasu ƙarin labarai A jamhuriyar Niger wasu ƴan bindiga sun hallaka Faransawa ƴan yawon bude ido da wasu ƴan rakiyansu ƴan Niger a jiya Lahadi a garin Kure mai nisan kilomita 59 a kudu maso gabashin birnin Yamai kwana ɗaya kenan bayan da jami'an tsaro suka murƙushe wani yunkurin kai hari a karkaran Galmi da ke yankin Tawa Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sule Muhammad Barma ya aika mana da ƙarin bayani
Lamarin ya faru ne a tsakanin karfe 11 zuwa 12 na ranar jiya Lahadi 9 ga watan Agusta a kewayen ƙauyen Kure na yankin Tilaberi da ke matsayin wani gandun daji mai shan hankulan masu yawon bude ido daga sassan duniya saboda garken rakumin dajin da ke rayuwa a wannan wuri shekaru aru-aru rahotanni sun ayyana cewa faransawa 6 da ƴan Niger 2 ne suka hadu da ajalin su lokacin da wasu mutane akan babura suka bude musu wuta lamarin da ya sanadiyar konewar motar da ke dauke da su wacce aka bayyana cewa mallakar kungiyar da ake kira ONG Actel ce gwamnatin yankin Tilaberi Tijani Ibrahim Katalda ya tabbatar da faruwar wannan al'amari
gaskiya ne wajen karshe biyu dai aka kira ne biya mini akwai tourist 6 faransai da Nigerian biyu guda gidi guda shofar suka samu rasuwa. Terrorist din nan su ne bisa moto suka zo suka kashe su kuma sai suka yi kai rafi ne. Cikin gunduman colony Kure kuma nisan shi ya kai kilo 60 da Niamey. Haka dai daga Niamey suka dauki gidi suka tsaya.
Tuna dai aka baza jami'an tsaro domin cafko waɗannan mahara in ji hukumomi sai dai kuma wasu mazauna birnin Yamai na matukar mamakin yadda abin ya wakana a yankin da ake ganin yafi ko ina tsaro a nan Niger
sunana Muhammad Ibrahim dan kasa a Niger abin yana tara hankali tunda nan ma ni ban san na koma gida na ko ba na koma ba abin da ya kai ko kilo 50 babu a cikin din Yamai a ce an kai hari akwai rundunar soja kuma akwai Amerika akwai Alman akwai Faransai akwai ɗan Italiya rundunar ai tana nan filin jirgi kuma suka ce suna da jirage masu tashi angulu kanana da a kilo 100 suna ga abu me yasa ba su ga abubuwan da ake yi ba
lura da yanayin da aka shiga a yankin Tilaberi yasa ma'aikatar ministan cikin gidan jamhuriyar Niger a shekarar 2019 ta gargadi kungiyoyi masu zaman kansu su kiyaye zagaye wannan yanki mai makwabtaka da kasashen Burkina Faso da Mali ba tare da rakiyar jami'an tsaro ba saboda haka ake ganin rashin mutunta wannan tsari yayi tasiri wajen baiwa ƴan bindiga damar kai wannan hari na jiya Ladi wannan na faruwa ne kwana daya bayan da jami'an tsaro suka murkushe wani harin da ƴan bindiga suka shirye kaiwa a karkarar Galmi inda rahotanni ke cewa an kashe ɗan bindiga guda tare da tafke wasu daga cikin su yayin da aka bi sawun wasu biyu da suka ranta a takare Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sule Mumuni Barma har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga muryar dauke da sauran labaran duniya
Wadanda suka kamu da cutar coronavirus a Amurka ya zarta miliyan 5 a jiya Lahadi adadi mafi yawa a kasashen duniya. A jiyar Lahadin jami'ar Johns Hopkins ta fitar da adadin ta kuma ce yawan wadanda suka mutu a Amurka ya haura 162. Cibiyar ƙididdiga ta kiwon lafiya da nazari da ake kira IHME a takaice ta fitar da wata sanarwa da ke hasashen cewa za a samu mace-mace kusan 300 zuwa 1 ga watan Disamba idan Amurkawa ba su mai da hankali wajen sanya takunkumin rufe hanci da baki akai-akai ba. A wata sanarwar daraktan cibiyar IHME Dr. Christopher Murray ya faɗi cewa idan kashi 95 cikin 100 na Amurkawa suka fara sanya takunkumin rufe hanci da baki sama da rayuka 66 za su tsira. Mai wani jirgin ruwan Japan da ke yankin ruwan Mauritius yana kwararar da tan 1,000 na mai ya bada hakuri saboda abin da masana fannin muhalli suka kira babban kalubalen yanayi. Akihiko Ono, shugaban kamfanin jiragen ruwan Mitsui OSK, yayi alƙawarin cewa kamfanin zai yi duk abin da zai iya don warware batun. Ma'aikatar harkokin wajen Japan ta sanar da cewa za ta tura tawagar bada agaji Mauritius. Sanarwar ma'aikatar ta ce muna fata wannan tallafin zai taimaka wajen farfado da muhallin Mauritius da kuma daƙile gurbatar ruwan yankin. Kasar Faransa ita ma ta tura tallafin, kasar da ta yi mulkin mallaka a tsibirin na Mauritius da ke yankin tekun India.
Labaran duniya ke da aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin ne ake bude makarantun sakandare a jihar Kano domin ɗaliban da ke kammala karatu su shirya tunkarar jarrabawar ƙarshe da za a fara a ƙasar makonni biyu masu zuwa, wanda hukumar shirya jarrabawa ta Afirka ta Yamma wato WAEC da takwaranta NECO ke tsarawa a kowace shekara. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
Tun a makon jiya ne wasu daga cikin jihohin Najeriya kamar Jigawa da Legas suka bude nasu makarantun bayan cin makudiri akan haka tsakanin hukumomin ilimi da babban kwamitin yaki da cutar corona na kasar. Jimlar ɗalibai 27,464 ne daga makarantun gwamnati da na masu zaman kansu a jihar Kano za su rubuta jarabawar kammala sakandare a bana. Sai dai gwamnati ta haɗe cibiyoyin rubuta jarabawar mallakarta zuwa 33 maimakon 199 kamar yadda kwamishinan ilimi na jihar Kano Alhaji Sanusi Sa'idu Kiru ke faɗi.
Mu a Kano muna da santoci wanda za a rubuta wannan jarabawa ta waye guda 538. Waɗannan su ne makarantu wanda suke da ɗalibai wanda za su rubuta jarabawa. A cikin wannan lamba guda 199 su ne makarantu na gwamnati. A cikin wannan 199 sai muka fahimci cewa akwai wata makarantar da ɗalibanta guda 10 ne za su rubuta waye, wasu kuma 16 ne, can kuma akwai masu 30. Kaga duk in ka hada su gaba daya ba su kai ma guda 100 ba kenan. Wannan yasa sai muka ce to cikin waɗannan makarantun santocin da ba su da yawa muka haɗe su guri guda suka zama santa 33 na makarantun kwana. Kaga zai ba mu dama mu tabbatar da ingantaccen tsaro na yaran nan suna guri guda.
Gabanin wannan rana da ɗaliban za su koma makarantu cin a ranar Juma'a da ta gabata ne gwamnati ta kaddamar da aikin feshin kashe cutuka da kwari a ajujuwa da harabar makarantun domin tarbar ɗaliban. Dr. Kabiru Ibrahim Getso da ke zaman kwamishinan muhalli na Kano ya ce aikin ya kunshi makarantun gwamnati da na masu zaman kansu.
Ba feshin cutar corona kawai ba ne, akwai feshi na sauro duba da yanayi da muke ciki na damuna. Dama muna yi musamman ma a makarantun kwana, muna da wannan tsari daga ma'aikatar muhalli a lokacin damuna muna bin makarantun nan ɗaya bayan ɗaya mai musu feshi na maganin sauro. Banda wannan kuma akwai feshi na sauran halittu kamar su ɓeraye, kulɓa, jaba da macizai da sauransu, musamman ma duba da yanayin cewa an yi watanni ba a koma makarantun nan ba. Tsarin da gwamnatin jihar Kano ta yi shi ne wato duk makarantun nan gaba ɗaya da na gwamnati da na kuɗi masu zaman kansu dukka za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mai musu wannan feshi. Saboda haka a wannan karan na komawa gwamnatin jihar Kano ita ta ɗau nauyin gudanar musu da wannan aiki.
Baga feshi a makarantun, hukumomin na jihar Kano sun ce za su raba safar rufe baki da hanci ga kowane ɗalibi baya ga samar da sinadaran wanke hannu da kuma na'urar auna zafin jikin bil'adama a dukkanin makarantun. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Gwamnonin shiyar Arewa maso gabashin Najeriya sun yi kira ga gwamnatin tarayyar ƙasar da ta kwace aikin kwangilan hanya a wajen waɗanda suka gaza ci gaba da ayyukan su baiwa 'yan kwangila da za su aiwatar da aikin a cikin takaitaccen lokaci don ci gaban al'umman yankin shiyar Arewa maso gabas. Kungiyar gwamnonin sun yi wannan kiran ne a wani taron gwamnonin shiyar Arewa maso gabas ɗin da ya gudana a garin Maiduguri na kwana biyu. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Kungiyar gwamnonin sun dai koka ne kan irin yadda 'yan kungila kan yi watsi da ayyukan da aka basu na cigaban al'umma. Jami'in ya kuma yabawa gwamnatin tarayyan da ma jami'an sojan ƙasar kan irin yadda suke yaki da 'yan kungiyar Boko Haram a shiyar Arewa maso gabacin ƙasar. Jawabin da gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulumi ya karanta manema labarai ya kuma kira ga gwamnatin tarayyan da ta samar da na'urar zamani ga jami'an sojan kasar da ke aiki a shirin arewa maso gabacin kasar. Yace ya kamata a baiwa su ma jami'an 'yan sandan kasar dama su rufe gibin da ake da shi a jami'an sojan kasar da ba sa musu kayan aiki.
Forum call on the Federal Ministry of Water Resources to ensure that attention is given to recharging the Lake Chad forum.
Jami'an ya kuma kira ga ma'aikatan ruwan kasar su sake wayan batun jan ruwan tafin yankin Chadi da miliyoyin mutane ke amfana da shi wanda kuma ruwan zaka ke ci gaba da tsukewa.
The forum pledged to work together to foster regional integration, growth and development, especially in exploitation of it.
Gwamnatin sun kuma yi alƙawarin yin aiki tare wajen ci gaban al'umman su musamman ma wajen gano ma'adinan ƙarƙashin ƙasa da man fetur da iskan gas da harkokin noma da masana'antu don ci gaban al'umman su.
Commitment to support the federal government agenda of transforming the Almajiri system.
Ƙungiyar gwamnatin sun kuma yi alƙawarin haɗa kai da gwamnatin tarayyan wajen zamanantar da karatun almajiranci da ƙarfafa karatun islamiyya da na zamani da ma dakatar da barace-barace akan titina da yawaitar yaran da ke tangariri akan hanya ba tare da zuwa makaranta ba. Wannan shi yara ne wasu gabacin ƙasar. Wannan taron da ya samu halartar gwamnatin jihar Adamawa Ahmadu Fintiri da Bauchi Bala Muhammad da Gombe Alhaji Inuwa Yahaya da mai masaukin baki Professor Babagana Umar Zulum da mataimakan gwamnonin Taraba da Yobe da kuma suka amince da gudanar da taron na gaba a ranar 7 ga watan Nuwamban 2020 wato a garin Yola da ke jihar Adamawa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Gaban sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, a yau shirin ciki da gaskiya zai shiga jihar Katsina don bin diddigin zargin da ɗan asalin jihar Alhaji Mahadi Shehu ya yi ta kafafen yaɗa labaru daban-daban na Najeriya ga gwamnatin jihar Katsina da gwamnanta Aminu Bello Masari. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfili Hashin Gumel. A cikin wannan shiri za mu ji zargin da Mahadi Shehu ya yi na cewa daga watan Yuli na shekarar 2015 zuwa watan Afrilu na bana, gwamnatin jihar Katsina ta kashe naira biliyan 52 da sunan lamuran tsaro, amma babu tsaron. Hakanan Mahadi ya ce akwai wasu 'yan sanda masu gadi a wani gidan makamashi na Katsina da ake amfani da sunayensu wajen lashe kuɗaɗen. Mahadi bai tsaya nan ba, sai dai ya ce an baiwa wani babban hafsan soja da ya ziyarci jihar Katsina ihsanin naira miliyan 200. Sai dai ya ce karkatar da kuɗin aka yi ba a baiwa babban hafsan sojan ba. Zargin na Mahadi ya ce yana da takardu da hujjojin fitar da kuɗaɗen har ma da lambobin asusun bankuna da aka yi ta zuba kuɗaɗen. Hankalin wannan shiri ya koma duba batun ne bayan da reshen jihar Katsina na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya CNG ya rubuta majalisar dokokin jihar don neman ta binciki gaskiyar lamarin. Kwamitin majalisar ya gayyaci 'yan ƙungiyar don ba da bahasi, inda kuma kwamitin yanzu yake binciken kan gano gaskiyar al'amarin. Kafin mu tsinda mu cikin shirin, ga tabbacin da ɗan kwamitin da ke binciken wannan zargi na majalisar dokokin jihar Katsina Muhammad Komanda Dutsunma ya bayan na cewa kwamitin zai yi adalci.
Kafin kusan wanda ke jihar Katsina ya ji waɗannan abubuwan a kafafe na sadarwa da media da sauransu, amma tun a wannan lokacin da muka ji ka san wani abu ne da mutum na ta faɗa a waje a gefe, baka da wani bias da za ka ɗauka ka ce kai wani bincike ko wani abu ya kama akan wannan. Kamar misalin mutum ne bari wani ɗan uwan shi a gaban alkali, dai alkali ke yi hukunci sai ya samu ƙara. Wannan kungiyoyi su suka kawo mana ko muka tabbatar musu za mu bi, amma mun so su ba mu hujjoji da suka dogara a kan su wanda mu ma za mu ɗauka a kan su mu ɗora mu aiki a kan su insha Allah. Kamar da dai haka dai yanzu sun ba mu zuwa dukkan musulmi ne, kuma ko da yaushe ayatul qur'ani na gaya mana cewa in ta akwai kansu da na bayyana ta bayyana an tusi ko mu jihar da ke cikin kawo ka a cikin gaba ne in an zama da bayani to ta shi ke bincike ne kaske je ka fada ma wanda ake zargi ba tare da hujja da za ta iya kare kanka masu yanzu muna bincike ka tabbatar da mene ne gaskiya al'amari sannan kuma insha Allahu rabbi duk abun da ya kamata majalisar jikoki ya ka dauka ta yi Allah ta samu
shin kuna da niyyar gayyato shi wannan Mahadi Shehu ya yi muku bayani ne ko kuma ko wasu hanyoyi da za ku gudanar da wannan binciken don tabbatar da hakika ne abin da ya faru?
Eto, ta hanyar yanzu mu muna aiki ne a ƙarƙashin kwamiti. Kuma ni memba ne na kwamiti ba chairman na kwamiti ba. Amma na tabbatar da bincike zai kai ga inda sai an buƙaci shi Mahadi Shehu ɗin kila a buƙaci wasu abubuwa ko kuma a nufin shi domin jin wasu tarin bayani.
Wato abin da nake faɗa kusan abubuwa ne da na ji labari ya faɗa da dama kuma a wata gaba yaɗa labaru aka kuma yaɗa a yanar gizo. Shin kun fara nazari akan abubuwan da ya faɗa ko kuma sai dai kawai abin da bincike ya fito da shi ne za a iya ji daga wajen ku zuwa yanzu?
Yawwa, to wannan shi ne gaskiya. Wanda bincike ya fito da shi shi ne za a iya ji, insha Allah.
Honorable Muhammad Commander, kusan majalisun jihohi za a iya cewa su ne dama masu yin dokoki kuma sannan idan mutane suna da korafi wajensu suke garzayawa kai tsaye su kai saboda ɗauki mataki da ya dace ko da majalisar tarayya abinda ake ta fama kenan amma sau da dama ko duk abubuwan da ake sashen zartaswa ba su fiye sauraron majalisa ba. Me za ka ce game da tabbacin wannan binciken zai tsaya aiki tsakani da Allah?
Insha Allah rabbi tabbacin da muke ba jama'a jiya kaɗan mu jama'a ne wanda suka zaɓe mu kuma sun zaɓe mu ne domin mu zama tabbatar musu da gaskiya da adal. Insha Allah rabbi muna ba da tabbaci in Allah ya da zanyi abin da ya yi a cikin wannan. Insha Allah.
To, abinda na tabbatar mutane za su so a ce na tambaye ka. Tambayar ita ce majalisun dokokin jihohi an ɗauke su tamkar ƴan amshin shatan gwamnoni ne kawai saboda duk wani abin da za su yi ana ganin sai abin da gwamna yake so ne kawai suke iya yi. Shin ku ya kuke a jihar Katsina?
Eto, lallai kamar yadda ka faɗa wannan shi ne tunanin al'umma daga waje. To amma ko da yake mu duk inda ka ga an kiyo ga majalisu suna tare da gwamna suna yin abin da yake ɗaya suna yin abin da yake wanda ya dace za ka sami su dama a haka. Ko ba haka ba. To kamar mu ne majalisun jihar Katsina alhamdulillahi mun fito a jam'iyya ɗaya kuma muna mutunta juna. Amma wannan ba zai hana ka yi wani bincike ba don ka tabbatar da mene ne gaskiya. Domin in gwamnati ke da gaskiya ka tabbatar maka da gaskiyanka. Ko kuma abin da wannan ke faɗa ne shi ma mu tabbatar da gaskiya. Wannan shi ne aikin mu insha Allah.
Ɗaya daga cikin 'yan kwamitin da aka kafa domin binciken wannan zargi kenan Muhammad Commander Dutsunma. Game da kungiyoyin arewacin Najeriya ta CNG wadda tun farko ta nemi majalisar jihar Katsina ta gudanar da wannan bincike ta yi mana ƙarin bayani kan buƙatar da suka miƙa ta bakin shugabanta reshen jihar Katsina Jamila Aliyu.
Mu kamar da muka je mun ce musu to mu abin da muke so su yi committee sannan wannan committee din ya kasance zai kira dukkan mutanen da suka involve cikin wannan allegation din na Malam Mahadi har shi Malam Mahadi din su gayyato shi idan ko Malam Mahadi yana jin tsoron barazanar tsaro to da Allah mura roƙon alfarma su su iske shi har Kaduna inda yake sai suka ce a'a ai in har suka gayyato shi to su za su bashi security din da ya kamata su bashi yanzu ka tsana lafiya koma lafiya sai muka tura Allah su gayyato dukkan mutanen nan in su gayyato mutanen nan kowa ya zo ya bada bahasi ga zargin da Malam Mahadi ke yi ga zargin da gwamnati ke yi idan Malam Mahadi ya kasance cikin wannan zargi na shi akwai ƙage ko ƙarya to ya zama wajibi majalisa ta tilasta wa Malam Mahadi a matsayin shi na ɗan Katsina ya yi to ya ba al'ummar jihar Katsina haƙuri sannan kuma gwamnati ta kai shi kotu saboda ya kasance izina ga wasu idan kuma har ya kasance cewa zargin da Malam Mahadi ya gaskiya ne to ya zama wajibi ga majalisa ta hukunta duk mutumin da ke da hannu a cikin wannan badaƙala. So sai shi chairman na committee din wani madan majalisa Safana ya ce suna tabbatar mu da cewa ko mun kawo wannan takardar ko da mu kawo ta ba majalisa shari'a take dama suna da in preparation din su na cewa za su yi fara binciken kan wannan al'amarin. Amma suna ƙara tabbatar mana da cewa za su bincika wannan al'amari kuma in suka bincika shi duk wanda ke da wani hannu ciki ko ta bada kalan Allah da su kwata shi.
Amma Jamilu yi mana bayani shin ku menene ya ba ku ƙwarin gwiwa na lalle ku je majalisa saboda wani ya yi zanta wata kafar labaru majalisa kuma ta yi wani abu a kai?
To mu abinda ya sa muka yi wannan, na ɗaya jiha Katsina jiha ce wadda take daga cikin jihohin da ke fama da talauci a Najeriya gabaki ɗaya. Sannan idan ka diba irin zaizayen ƙasa da sauransu, jiha Katsina tana fama da irin wannan abubuwa. Idan aka duba wajen shaye-shaye da sauransu, sai muka ga to idan har waɗannan kuɗin za a ce a jihar Katsina wani ya je ya ɓadda su, wannan muke kanin cewa hatta wannan kashe-kashe da ake yi a jihar Katsina yana faruwa ne sanadiyyar rashin wadatattun kuɗin da za a je a yi abubuwan da ya kamata a yi. To babu ko shakka ko ya kamata a bincika domin a gano waɗannan kuɗi na suka zuwa. A yau IDP kamar su Umaru ke da kai su kaɗai kansu a radda muka je majalisa cewa ba tare suna da sama da mutum 5,000. Faskari suna da sama da mutum 3,000. Waɗanda dukkansu a IDP kamar suke mata ne da maza da yara ƙanana. Idan har waɗannan kuɗin za a yi amfani da su, mutanen da za a iya maida su gidajensu a yi rasitalin ɗinsu. Kuɗaɗen da za a yi amfani da su a sai makamai. Kuɗaɗen da za a yi amfani da su a ƙara masu kansu jami'an tsaro waɗanda ke a wannan hidin dagai a ƙara masu ƙwarin gwiwa domin su dage su yi wannan ayyukan nasu. So idan har ya kasance cikin ɗan lokacin nan da ake fama da wannan kashe-kashen a jihar Katsina, a ce akwai kuɗi irin waɗannan kuma wani ya ji ya salwantar da su ta hanyar da bai kamata ya salwantar da su ba, to babu ko shakka ya yi wasa ne da rayukan al'ummar da ke jihar Katsina kuma ya ci amana a umman cikin jihar Katsina. Wannan shi ne dalilin da ya samu karto. Idan har Malam Buhari ya fito ya wannan zargin, to ya kamata a bi shi a gane kadin shi, saboda daga nan ya samu ƙarshen kashe-kashen da ake cikin jihar Katsina.
Jamilu Aliyu, wato abinda nake magana, ku kuna jihar Katsina, me yasa duk waɗannan abubuwan suna faruwa sai da kuka jira wani ya je hira kafar labaru ne sannan kuka tsibiri ku ɗau mataki a kai?
Abinda ke faruwa, mu muna a jihar Katsina, amma kasan wannan labarin shi kanshi Malam Hadi da ya fito shi, mutane suna ta mamaki ma inda ya samu irin waɗannan labaran haka, ko kuma a ce inda ya samu irin takardun shi haka cewa gashi an yi kaza can an yi kaza. Saboda duk inda ya faɗi zai faɗi lamba account na banki, zai faɗi takardai da sauransu. So mu kuma mu da ƙarfi ba mu samu irin wannan takardun ba. Saboda haka shi da ya samu sa sai kasance kamar ya farkar da mu da cewa to ga abin da ke faruwa jihar Katsina. Sai muka ce tun da ya farkar da mu ko ba za mu kwanta ba. Kamata ya mu ɗaga mu ci gwada neman bahasi kan wannan al'amari. Shi ya sa muka tashi a lokacin.
Shugaban kungiyar gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG kenan, reshen jihar Katsina Jamilu Aliyu, wanda kuma ya tabbatar da cewa idan har majalisar jihar Katsina ba ta ɗauki matakin da ya kamata ba, tabbas za su ɗauki mataki na gaba. Kamar yadda masu iya magana ke cewa, waka a bakin mai istafi daɗi, to idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tattauna da Alhaji Mahadi Shehu kan wannan zargi, mu kuma ji martanin gwamnatin jihar Katsina da aka zarga. Yanzu amadadin Nasiru Adamiyali Kaya da yake maka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
A daga Sarfil Hashin Gumel, to yanzu kuma ga labarai a takaice.
Wasu 'yan bindiga kan babur sun kashe wasu 'yan yawon bude ido daga kasar Faransa su shida tare da mai jagorantarsu da kuma direbansu a jiya Lahadi a wani wuri da ke kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar, inda ke mazaunin raƙuman dawa na ƙarshe a yankin na yammacin Afirka a cewar jami'ai. A jiya Lahadi, shugabannin kasashen duniya suka amince za su samar da gagaruman tallafi ga kasar Lebanon don taimaka mata farfadowa daga babbar fashewar da ta faru a birnin Beirut a makon da ya gabata, amma ba su faɗi yawan kuɗin da za su tura wa kasar ba. Duk da ƙoƙarin da 'yan adawa suka yi, shugaban Belarus Alexander Lukashenko, mai mulkin kama karya, na gab da lashe zaben shugaban ƙasa karo na shida a jere. Ra'ayoyin waɗanda suka kada kura'a da kuma hukumar zaben kasar na nuna cewa Lukashenko ke da kusan kashi 80 cikin 100 na kuri'un da aka kada, kuma sun ce abokiyar adawarsa ɗaya wadda ta fafata da shi sosai, Svetlana Tikhanovskaya, ta samu kashi 7 cikin 100 na kuri'un.
Masu sauraro, a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hatsi. Za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu taya Ummu Salma da angonta Abdul-Jalil murnan ɗaurin aurensu da aka yi a jiya Asabar a birnin New York, tare da iyayensu Alhaji Baba Shu'aibu Abbas da Alhaji Lukman Abbas, CEO Lux Spring Water, da kuma yayannan amarya Alhaji Aminu Mahmud Abbas da Alhaji Abdul-Basit Duh Abbas da kuma Alhaji Aminu Boya. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Chuba Hero Dieudonne da ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba Yakub Makeri da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa a kasance da muryar Amurka an jima kadan da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana da GMT. Assalamu alaikum.